A shirin mu na matasa da siyasa a wannan mako ganin cewa ɗan kwanaki kaɗan da kammala zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisu dandalin VOA ya samu zantawa da wani malami a tsangayar kimiyyar siyasa da ke jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sani Lawan Malumfashi na yadda ya nazarci yadda zaben da aka gudanar ya wakana a makon da ya gabata inda yake cewa an samu karancin fitowar al'umma a filin zabe.
To na farko dai zabe an yi lafiya an gama lafiya wannan shine babban nasarar wannan zabe. Na biyu kuma wato bisa nazarin mu shine mutane mafi akasarin su ba su gamsu da yadda kasa ake gudanar da ita ba. Ma'ana waɗanda suka fito zaben su kansu ba su kai waɗanda ba su fito wato suka rinsa ma ba su fito zaben ba. Wannan ya nuna kenan mafi akasarin mutane ba su gamsu ba, kuma kalubale ne ga shugabanni yanzu su yi amfani da wannan dama su ce da kasan nan gaba. Allah ya ba kasan nan komai, amma shugabannin kasan nan sun hana mutane kasan nan komai. Sannan kuma akwai matsala ta amfani da kuɗi, wannan kuma babban tashin hankali ne, babban bala'i ne. Abin da yake nawa shi ne ɗan siyasa yanzu zai gane mutane ba aiki ne a gabansu ba, ba ruwan sha ne a gabansu ba, ba makarantar 'yansu ne su dame su ba, ba samar da aikin yi ne ba sa'antu ta bayan su ba, ba bin kasar tattalin arziki da noma ne ya dame su ba. A'a, a ɗauko kuɗi a basu. Saboda haka yanzu ɗan siyasa zai gane ba zai iya hau yin aiki da ce da kasa don ɓata lokaci ne, ya sa ci nasa ta in ya sace kashi 100 ya ɗauko kashi 1 ya ba mutane ya riƙe kashi 99.9 ya adana kanshi shekara 100 ya tsallata mutane shekara 100.
Dan na fahimci abubuwan da kake faɗa yanzu, wannan na cikin abubuwan da kuka sanya ido a lokacin da ake gudanar da ayyukan zabe.
Eh, an samu vote buying, ana sayan ƙuri'a a lokacin zabe, a tashoshin zabe kamar yadda ake sayan gyara a kasuwa. Wannan ba karamin tashin hankali bane, ba karamin bala'i bane. Mutane ya kamata su gane a cikin kansu talauci da jahilci da rashin wato sanin kishin kai da kishin kasa ya dabaibaye mutane musamman a wato arewacin Najeriya. Duk ɗan siyasar da zai ɗauki kuɗi ya baka zaɓe shi, abin da yake nuna shi ne ya zuba jari ne a kan kai kanka, saboda kan ya baka naira 200 a kanka sai ya ci ribar naira miliyan 200 a kanka, zai ƙara azurta kansa, sannan kuma kai ya ƙara talauta ta ya ƙara kashe ka. Wannan talaucin da kike cewa wacce yake kuka da shi ba Allah ya gora maka ba. Waɗannan mutanen da suke ɗaukar kuɗi suke baka kuɗin da za su maka awa biyu ba, su suka talauta ka, kuma za su ci gaba talauta ka matuƙar baka gane ba kai talaka.
Dan na fahimci abubuwan da kake faɗa yanzu, wannan na cikin abubuwan da kuka sanya ido a lokacin da ake gudanar da ayyukan zaɓe.
Na'am, wato shi ƙorafi a siyasa wato kusance farilla ne, kuma yanayin mu wato disposition ɗin mu wato halayen mu na 'yan siyasa a Afirka, ɗan siyasa zaɓe zai ɗauki zaɓe adalci. Zaɓe a wurin ɗan siyasa shi ne kawai idan shi ya ci zaɓe, duk yadda zaɓe ne kyau, duk yadda zaɓe ya inganci, in dai ba shi ya ci ba shi ba masa adalci ba. Kuma idan shi ya ci komai rashin kyan zaɓen, komai rashin ingancin zaɓen, komai jagwagwaran da aka yi aka wannan zaɓen, shi aure shi zaɓe ya yi. Haka muke. Saboda haka su wanda suke ƙorafi suna da hujjar su yi ƙorafi, amma ya kasance suna da wato bayanai alƙaluma gamsassu da su bayar da kotu, wannan yake kotu ita kuma ya rage nata ta amfani da wannan alƙaluman ta yanke hukunci.
Yaya za a gyara ƙorafin da aka samu a zaben gaba mai karatuwa?
Talaka dole a faɗakar da su, duk mutumin da zai ɗauki kuɗi ya baka ko ya baki, ka ɗauki wannan mutumin ko ke ki ɗauki wannan mutumin abokin gabanki na farko, abokin gabanki na ƙarshe, maƙiyinki na farko, maƙiyinki na ƙarshe, domin ba kishin kasa ce za ta kai shi wannan ofisin ba, barawo ne sata za ta kai shi kashin ki zai.
To madalla, da fatan al'umma za su amfana da abin da aka ji, kuma hukumomi za su magance ƙorafe-ƙorafen da aka samu a wannan zaɓe a zaɓe mai karatuwa. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.